demokradiya a yau. Kishirin daidai ne hana ƴan hamayya amfani da kayan gwamnati wajen tallata kansu? Maudu'in shirin kenan a yau. Yawan mazaron mu, assalamu alaikum, da fatan wa gari lafiya. Burin mu cikin wannan shirya yau shine mu duba batun rijistar masu zaɓe. Da haka bata samu ba kuɗin sai muka ji cewa hukumomin birnin Abuja Najeriya sun janye izini da suka bai wa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja? To ko menene dalili? Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hilka ya haɗa mana kan haka.
Hukumar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta janye amincewa da bada dama ga Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ayyana neman tikitin takarar shugabancin Najeriya 2019 ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a dandalin nan na Eagle Square. Wannan janye bada dama da ke ɗauke da Sanu Usman Raji da ke kula da dandalin da kuma ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na Abuja da kuma aka wallafa a kafar sadarwar PR Najeriya ya zo ne ƙasa da sa'a 24 gabanin gudanar da taron a Laraba nan. Da nuna cewa hakan zai kawo tsaiko ga gudanar aikin gwamnati kasancewar dandalin na daura da babbar sakatariyar tarayya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ruwaito cewa baya ga hana taron a Eagle Square, hukumomi sun hana taron a makikin filin taro na tale-tale All Parade Ground. Sabo Imamu Gashuwa, wanda dan kwamitin shirya taron ne, ya ce tarihi ne ke neman maimaita kansa. Dan ya ce hakan ya same su lokacin da suke campaign na shugaba Buhari daga 2003 da ya karkare da nasara 2015.
Kuma bayan Eagle Square akwai Parade Ground, akwai wata filin da duk an nema abin bai yi ba. Da ƙarshe dai yanzu ana cewa za a yi shi a wani hotel nan a cikin garin Abuja. Saboda haka wannan nasara ce a gare mu, kuma nasara ce a gare shi. Domin irin abubuwan da aka yi shugaban ƙasa a baya, yau da ya wuce yana raye yana farke, shi ma ga shugaban ƙasa.
Na tambayi Dr. Saida Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano, me yasa masu rike da madafun iko suke mai da kayan gwamnati tamkar mallakar su ce kayan gado?
To abin la'akari shine duk wani wato al'amari ko na gwamnati ko ma na wasu masu zaman kansu in dai na yin taro ne ko wani amfani na al'umma, dole zai zama yana da wasu ka'idoji na nema. To idan su ‘yan kwankwasiya sun bi ka’idar neman wannan filin amma aka hana su, to ba a kyauta ba, kuma ba daidai ba ne, kuma ba siyasa ce ne kyau ba. So da yawa wannan yana ƙara wa mutum farin jinin da watakila ma ba shi da shi a baya. Amma idan kuma mutum shi kuma saboda ganin na gwamnati ne, don haka na al’umma ne gaba ɗaya, sai zama na bai bi ka’ida ba, haka kawai ita fa zai amfani da shi. To shi kuma anan bai kyauta ba, kuma idan aka hana shi ba laifi aka yi ba. Amma daga dukkan alamu in dai zai zamana a nemi wannan a ce an hana, a kuma neman wani a ce an hana, to akwai alamun bita da kulle na siyasa, wanda kuma wannan ba hamayya ce mai kyau ba, kama karya ne na ba gaira ba dalili, wanda kuma zai daɗa ƙarawa abokin hamayya farin jini a matsayin abin da ake tunani.
Dr. Lukawa, me yasa ƴan siyasa a ƙasashenmu na Afirka suke mai da al'amari ko kuma ce kaya na gwamnati wadda na jama'a ne baki ɗaya kamar tamkar mallakar su ce?
Ɗaya daga alamu ne na koma bayan wato da yake tattare da ƙasashe masu tasowa, wato rashin wayewa ne da rashin cigaba yin hakan da ake yi. Kuma ko da an yi masa a baya kowa aka yi wa, a san da aka yi masa ba daidai ba ne, haka kuma a yanzu ma ba daidai ba ne, kuma a gobe ma in wani ya yi ba daidai ba ne. Abinda yake daidai shi ne da abinda yake nan al'umma ne, aka bi ka'idojin amfani da shi, wajibi a kyale mutum ya amfani da shi. Domin ai ma da makarabiya ke nan cewar wannan jam'iyyar ta zo yau ta amfani ta baje koninta, duniya ta gani ta tallata abin da za ta tallata, ta naɗe hajjata, gobe ta jam'iyyar ta zo ta baje na ta kolin. In ka ce a hana sai jam'iyya ɗaya wacce take mulki, to ka rusa ma'anar demokradiyya wacce ita ta kawo ka. Saboda haka ya kamata waɗanda suke yin wannan a madadin shi shugaba Muhammadu Buhari su san ba ke ɗaukansa suke ba. Bata masa gari suke yi.
Sanata Musa Rabiu Kwankwaso ya yi gwamna a Kano, ban sani ba irin waɗannan abubuwa sun faru a zamanin da yake mulki?
Ina zaton akwai lokutan da suka faru, akwai kuma lokutan da saɓanin haka ya faru. wanda zan iya tunawa shine wanda wato yana bayan ya koma ACC shugaba Jonathan zai zo yi campaign, aka ba shi dama zo yi bayan ya tafi tsohon gwamna Kwankwaso sai na take nan yanzu ya jagoranci jama'a, aka je da tsintiya aka share filin da NPDP suka yi taro, aka nuna an share da tsin da suka zo da shi. Irin wannan siyasar ta fi kyau, ta fi burgewa akan ka ce ka hana wannan shi ne. Amma ni ma daga abin da nake karanta a social media an nuna kamar akwai san da kafin ya koma APC ya taɓa hana Baharin yin taro. Amma ni ba zan iya tunawa ba, amma na karanta a social media wasu suna nuna duk da cewar ya taɓa hana Buhari, amma tunda Buhari ya ce canji izo ya kawo, to bai kamata shi ya yi irin wannan ba. Muna yadda da wannan ra'ayi, ko da an hana shi bai kamata shi yanzu ya hana ba.
To wani darasi ɗan ƙasa za su koya daga wannan?
Darasin da za a koya shi ne wato ra'ayin nan fa, bambancin ra'ayin nan dole ka sai an same shi a tsarin demokaradiyya, kuma dole sai an yi hakuri da shi, dole sai an girmama ra'ayin juna. Sai ruwan sanyi, sannan wato ka iya jin ra'ayin wani ibar nasa idawo naka. Yanzu daga cikin abin da na gani a social media ɗin, wasu ƴan Kwankwasiyya motarsu ta faɗi, an yi jina-jina an halaka. To wanda isa daukar da ransa ita fi saboda ya yi imani da wani abu har ya je ya halaka, aje kuma ka hana shi, ka hana ƴan uwansa da suka rayu suka karasa wajen yin wannan taron, ba abin da zai haifar irin daɗa tsaurin rai da taurarewa a kan wannan ra'ayin da suke so ka yake sa a kai. Saboda haka ya kamata a koyi irin wannan darasin, ko duk wannan rayukan da aka rasa bai kamata a wofintar da ƙoƙarinsu na su yi taronsu ba, kyale su su yi taronsu. A abin da suka faɗa a nan za a samu abin da za a yaƙe su da shi, wataƙila a yawan taron da aka yi a wajen a nan za a ga hoton ƙarfinsu, a san wani shiri za a yi, a iya yin hamayyar da su. Amma idan ka hana su gaba ɗaya, kai kanka ka zauna a duhu, baka san ƙarfinsu ba.
Nan da kwanaki biyu za a kammala a shirin rijistar masu zaɓe. Menene ra'ayinka game da irin rawar da ƙungiyoyin addini suka taka wajen ƙarfafa magoya bayan su gwiwa su fita su je su yi rijista?
Ƙungiyoyin addini sun zaburar da mutane a kan a je a yi rijista. Wannan zaburarwar da faɗakarwar da nuna muhimmancin rijistar da ƙarfafa gwiwar a daure a jura wahala a je a yi abu ne mai kyau. Amma yadda waɗansunsu suka dinka maida abin kamar yaƙi ne tsakanin addinan guda biyu, wato wannan ba shi da kyau ko kaɗan. Ƙarara ana a ɗauki magana ana cewa wannan yaƙin na addini kaza ne, dole mu tashi mu nuna addininmu ne wannan shekarar, ta addininmu ce sai mun kada ɗaya addinin. Wannan ba ƙaramin koma baya ba ne da ya kamata a ce an kauce masa, ya kamata a daina irin wannan abu.
To a fahimtar ku wannan na tasiri wajen magoya bayan addinin?
Za a samu waɗanda zai tasiri a kansu, labudda. Ba yadda za ka yi ka tara yawan mutanen da ake tarawa ko a masallaci ko a coci, ka yi wata huɗu ba ka ce ba zai tasiri a kan wasu ba. Labudda ko da ya yi a kan wasu ba sai ya yi a kan wasu, kuma ba daidai ba ne domin wato kamar ci da addini ne, kuma kamar yaudara ce, domin kowa ya san cewar ba rigimar addini ba ce rigimar siyasa. Kowa ya san babu wata jam'iyya ta Kirista ko ta Musulmi a Najeriya. Kowa ya san duk wanda ka zaɓa kamar ka zaɓi Musulmi da Kirista ne, yanda ake haɗin gwarmai ɗin ko kuma haɗin bayan gwanci.
Masu haro da wannan fashin baƙin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kabana madadin Nasara da Mai Likaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Diodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. Anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.